hukuncin wato saidul bahri da kammalallan hukuncin saidul bahri din ma ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mislu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyan baligal ka'bati aw kafaratun ta'amu masakin aw adlu dhalika siyaman liyadhuka wa bala amrihi afallahu amma salafa wa man ada fa yantakimullahu minhu wallahu azizun buntiqam uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون wannan hukuncin ma guda biyu su ma ba inda zaka same su sai ana matsalan bahira da sa'iba da wasila da ham ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa aktharuhum la ya'qilun shi ma sai a cikin wannan suran kadai zaka same su to haka dai a shahadan wasiya da hukuncin azan duk da akwai a cikin suratul juma'a amma wancan azan ne na juma'a ba azan na sauran ranaku ba amma sauran azan na sauran ranaku a to babu sai a cikin wannan suran wa idana ya tumila salati takhazuha huzwan wa la'iba to haka yasa wannan suran dai ta kunshi hukunce da dama waɗanda Allah subhanahu wataala yi mana umurni da kiyaye su waɗannan yasa aka fara kuma da umurni da ruko da wannan alƙawurran da wannan watan mu'amaloli da suke shiga tsakanin mutane Allah subhanahu wataala yake faɗa mana bismillah ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد الله سبحانه وتعالى يتي يا قوة عند سكي إيماني أوفوا بالعقود كتك الكورة نا واتو أبو بو عند سكوك كل سكانونكم uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum an halatta muku naman dabbobin gida illa ma yutla alaykum sai dai abinda ake karanta muku wato alqur'ani yake karanta muku ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta muku ghayra muhillis sayd wa antum hurum ba tare da koko ba a yadda ku yi farauta alhali kuna cikin ihram ba wato sawa'un kuna cikin ihram ko na waje ko sawa'un kuna cikin ihram na tufafi wato kuna na lokaci wato ba tare da ko ba a halatta muku yin farauta kuna cikin ihrami na hajji ba Allah subhanahu wataala yana hukunta abin da yaso wato wannan ayan ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud malamai suka ce dalilin da yasa aka fara suran a haka saboda a suratul nisa'i an zo da uqud da dama watan abubuwa na alƙawari na zamantakewa masu yawa akadin wasiya akadin aure akadin gasunan dai uqud da yawa saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya ce to wannan uqud din ku cika su ina aka ce akt malamai suna cewa wannan sashin ayar an ce wata rana wani babban filosof babban masani ana jingina maganar da Ibn Sina ana jinginawa da wani sa filosof da masanin falsafa an taba sashi a daki aka ce mashi ko zai iya gwada ya kawo wani sashi na alqur'ani wato magana wanda zai kama da wani sashin alqur'ani ya shiga daki kwana daya kwana biyu ya fito yace a bude shi yace ba mai yuwa bane yace kawai qur'ani sai dai Allah aka ce me yasa yace kawai ya da ya bude sai budo suratul maida sai ya budo wannan ayan ya ayyuha alladhina amanu awfu bil uqudi uhillal lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum inna allaha yahkumu ma yurid sai ya ga aya daya Allah subhanahu wataala yayi umurni ya bada labari ya tsarkake kanshi ya zarta hukunci wato abubuwa da yawa wanda ba su saba haduwa ba sai dai a maganan Allah subhanahu wataala makalici shi kadai to al-uqud dinnan aka ce al-aqd shi kadai awfu bil uqud shi kadai wannan maganan awfu bil uqud to za a iya cewa shi kadai kawai a ce Allah ya iyakan abin da ya ce ma mutane awfu bil uqud to shi kadai ya warware fiye da biyu bisa ukun abin da dan adam ke bukata na mu'amala tsakaninsa da dan uwansa dan adam kawai da abin da kadai Allah ya sauke ma bawa awfu bil uqud menene uqud wato duk wani abu wanda zaka yi ka kulla kai da wani ko da yake malamai suka ce bai ma tsaya nan ba domin aqadi za a iya kulla shi da Allah ana kiran shi aqida tsakanin bawa da Allah ko ganin Allah tun a alamin zarri yake alƙawari da bayi wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala anta taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin to aqadi kala kala ne to Allah subhanahu wataala yace ku cika alƙawarin aqadin ku idan kun yi akwai aqadi duk wata mu'amala kamar yadda muka sani kamar kasuwanci da dangogin sa nau'i ne na aqadi ko wane da wane za su kulla wata mu'amala to ka cika alƙawari awfu bil uqud akwai kuma aqadi na mukarama ana kiran wancan uqud na mukayasa akwai aqadi na mukarama watan abinda za a kulla na zamantakewa ko na mu'amala ba a gina shi akan kasuwanci ko dangin kasuwanci na kowa yana son sai ya sami abin da yafi yawa ba shine kaman aure da sauran makamantan su kaga shi ma wannan aqadi ne ko wanda ake ginawa akan karamci aure alƙawari ne aqadi ne ake daurawa to da zaka samu dukkan mu'amalan dan adam da dan uwansa dan adam ile yana nan a cikin wannan awfu bil uqud din to kuma bai tsaya a cikin alƙawarin dan adam da dan uwansa dan adam ba ya hada kamar yadda nace har da alƙawarin bawa tsakanin shi da Allah ma alƙawura ga sunan da dama na Allah subhanahu wataala yana gaya mana mawasiq din shi da yayi da bayi tun ma kafin a zo wannan duniya tun a aljanna tun kafin ya sauke annabi adamu alayhi salam alƙawarinsa da manzanni da sauransu duka wannan yana cikin uqud sannan alƙawarin mutum tsakaninsa da manzannin Allah shi ma yana cikin uqud wanda Allah subhanahu wataala yake umurni da wafa'insa sannan alƙawarin mutum tsakaninsa da kanshi ma shi ma aqadi ne shi an kira abin nazar ko yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira yufuna bin nadri wato masu cika nazar idan sun yi masu cika alƙawari kayi wa Allah alƙawari in Allah ya baka kaza zakai kaza ko kayi wa Allah alƙawari zaka rika ibada kala kaza wannan ma nau'in aqadi ne duk da yake tsakaninka da kanka ne ta wata fuska tsakaninka da Allah to amma wajibi ne shi ma Allah subhanahu wataala ya tilasta maka cika wannan aqadin idan ka yi shi ana kiran shi nazar zai yi aqadi ya zama tsakaninka da ɗan uwanka musulmi ko mutane ko wasunka kai har da aqadin da ke tsakaninka da waɗanda ba musulmi ba Allah subhanahu wataala yana maka umurni da alƙawarin da ke tsakaninka da waɗanda ba musulmi ba shi ma Allah yana maka umurni ka tabbatar ka cika wannan alƙawarin ko ga nan muka ce ma za mu karanta wala amin albayt alharama wanda aqadi ne tsakani ko da yake wannan ayan anan wajen mansuha ce saboda maganan wato hana shigowan mushrikai dakin Allah amma ba yana nufin cewa aqadin musulmai da waɗanda ba musulmi ba abin wofintarwa ne to haka dai wato kowani irin akad kowani irin alkawari Allah subhanahu wataala yana kiran mu'minai zuwa ga wafa'i zuwa gare shi shi kuma anan kar mu manta shi mu'mini shi yewa Allah subhanahu wataala alkawarin imani ya yadda ya karbi Allah shi da kansa ya karbi musulunci to tunda ya karbi musulunci duk abin da zai zo bayan nan kaman iltizamat ne watan abubuwan da suke biyo bayan abin da ya riga ya karba ne uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum Allah subhanahu wataala yace an halatta muku bahimatul an'am ah bahimatul an'am kamar yadda muka sani sune dabbobi dai na gida wanda suke cin ciyawa ko ah a awaki shanu raquma to Allah subhanahu wataala yace ya halatta mana wadannan sai dai abin da yake ambatan mana anan wajen sai dai abin da yake ambatan mana wato sune abin da za a ambata a aya ta gaba حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل الصبع إلا ما ذكيتم وما ذبي على النصب ودنا فمن أن تستقسموا بالأزلام ما لم يسوي سعباني شن أنا نفن دوباني كو أنا نفن وننو إربانا ما نكم من دين زامو غني إن شاء الله سوالا كل حال بند ودنا واندا أكا أمبتا مكوتك ودنا ما لم يسوي مغنغنو ديوا أكي yana da alaka da wata mas'ala da ake cewa ta'khirul bayan ila waqti alhajati wanda yake dai masail ne na karkashin mas'alan at-taklif bima la yuta wato shin za a jinkirta bayani har zuwa lokacin da aka bukace ambace shi domin anan Allah ya ce illa ma yutla alaikum alhali kuma ba a riga an ambatan ba uhillat lakum bahimatul anami illa ma yutla alaikum sai dai abin da ake karanta muku to menene ake karanta mana alhali ba a riga an karanta mana ba amma za a karanta mana ne nan gaba sune a karanto mana a gaba to kuma sannan ba su kadai ba ma yutla din nan yana nuna mana abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haramta kaman abinda Allah ya haramta ne domin illa ma yutla alaikum duka abinda aka ambata a cikin alqur'ani ba ambaci wasu nau'o'in abubuwan da suke su ma haramtattu ba wanda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin muslim ko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta kullu dhinabin min as-sibai ko duka abinda yake farautar nama abinda yake farautar nama daga namun jeji wanda yake da kafafu masu irin farata ake cewa ko menene to duka irin waɗannan Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta su ba su cikin yutlana alqur'ani amma suna cikin yutlana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ghayra muhilli as-saydi wa antum hurum kada ku halatta farauta wato kada ku yi farauta ku farauci naman jeji wa antum hurum anan wajen Allah subhanahu wataala yana nuna mana wato muhimmancin ibadan tajarrudi ga Allah subhanahu wataala lokacin da bayi suka yi tajarrudi da Allah wato za a tafi aikin haji kenan aka cire tufafi aka sa libasul ihram sai aka ce to har dabba ma ya zama cikin aminci daga kai mun sani ba dabba ba har itatuwa ma ko har dabba ya zama yana cikin aminci ko ya yake ba za ta farauce shi ba saboda a ba mutane na muzaj na yanda Allah subhanahu wataala yake so dan adam ya rayu da dan uwansa dan adam farautan kuma naman jeji daga baya da zaka zo kai wannan kuma maganar tadafu'ul masalih ne wato in ba a cikin wannan yanayi maganar tadafu'ul masalih ne wato maslaha ta cewa kai dan adam kana da karamci a wajen Allah dan haka Allah subhanahu wataala yana son kai ka sami abin da zaka ci daga wannan naman saboda ka rayu to shi kuma wannan wani wata mas'ala ce daban wanda ita ma za mu zo kanta insha Allah ya ayyuhal ladina amanu ya
ولا الشهر يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وانا آياتنا دا مغانا ديوة كركشن تيتما يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ya ku wadanda kuka yi imani kada ku halatta sha'air din Allah watan abubuwan da Allah ya girmama ya daukaka din nan abubuwan da Allah ya kira sha'air ko da ke malamai suka ce anan an ce la tuhillu kada ku halatta amma abin da ake nufi dai kada ku saba domin a cikin sha'air din akwai wanda Allah haramta su yayi kaman walbudna walbudna ja'alnaha min sha'air illahi lakum kaga wannan haramtawa akai amma akwai wanda kuma shi kuma haramtawa ne kawai misali al-halq ko kaga shi kuma haramtawa ne saboda shi inda shi ne zai ce la tuharrimu saboda a cikin sha'air din nan akwai wanda an hana aikata ne akwai wanda an wajabta aikatawa ne da yake sha'air din ma kala-kala ne akwai wanda wurare ne wurare ne kamar al-mash'arul haram kaga waje ne akwai wanda lokuta ne kamar al-ashhurul hurum akwai wanda zawat ne kamar al-budna da muka bada misali wal budna to duka waɗannan dai to la tuhillu kada ku kutsawa kada ku keta sha'air Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala ya aje abu a matsayin wannan sha'ira ce ta Allah ko menene baka bukatar kuma kace kana jira ka fahimci wato girman wannan abin Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki sanuwa ya ce wannan min sha'airillahi so da haka to la tuhillu sha'airillah kada a keta huruminta wala shahrul harama kada ku keta hurumin watan da yake wata haramtaccen wata haramtaccen wata sune waɗannan watannin guda uku da kuma Rajab wanda yake al-Fard Shawwal, Dhulqa'dah, Dhulhajj wala al-Hadiya haka kuma dabban da aka tanade ta dan hadiya ita ma sha'ira ce wato an ce sha'ira shine alama daga alamomin Allah subhanahu wataala wani abu da Allah ya daukaka ya maida shi alama nashi domin bayi suna kallon wannan abin suna girmama lamarin Allah subhanahu wataala Allah ya ce walal qala'id kai ko da ma irin abin da ake daurawa a wuyan dabba idan an koro ta dan a yanka ta a wajen a matsayin hadaya a wajen aikin haji to ko wannan kalida din wanda suka dan daura mata kawai dan zare ne ko dan wani igiya dai haka kawai a daura a wuyan ta dan duk wanda ya ganta ya gane wannan dabban kamar yadda ake ishar na dabba din ko a dan sari tozonta dan a gane cewa wannan dabban an bayar da ita ga Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala yace ko da wannan qala'id din kada ku ihlalin sa idan aka ce wannan dabba ce da aka bayar da ita dan Allah to ka barta an bayar da ita dan Allah kada ka yi itidai akan ta kuma kada ka yanka ta kafin ta isa zuwa ga thumma mahilluha ila albayt al-atiq kafin ta isa zuwa ga mahil dinta wala amina albayt al-haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana haka kuma kada ku hana mutanen da suka nufo dakin Allah anan ana nufin kafirai ne saboda lokacin ba a hana waɗanda ba musulmai zuwa haji ba kada ku hana mutanen da suka zo dakin Allah suka taho za su dakin Allah suna neman falala to amma kuma gashi kafirai kuma an ce yabda guna fadlan min rabbihim wa ridwanan to amma kuma ijma'an ana nufin kafirai ne domin malamai ma a mahallu a sababin nuzul din wannan wajen suna cewa akwai wani mutum ne da ake ce ma wani kafiri ne dai wanda ya zo makka ya bayyana musulunci ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai musulunta manzo Allah ya amma dama kafin ya zo sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan mutumin da zai zo ba abin amincewa bane to amma
akwai bambanci tsakanin mu'amala da mutun da zahirin shari'a da kuma mu'amala da shi da abin da ka sani a kansa. Ina fata an fahimta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana mu'amala da mutane da zahirin shari'a. Me ya aikata, menene bai aikata ba. Baya mu'amala da mutane da abin da ya sani a kansu. Sai yasa munafukai suka zauna cikin aminci. Domin yana mu'amala da su da abin da ya bayyana a zahiri kawai. Wannan mutumin ya zo yayi abin da zai yi ya cikin dare. Ya je ya kwashe dabbobin mutanen Madina, ya kora su raƙumin su, ya gudu da su. Suka bi shi ba su same shi ba. To ana nan kawai sai suka ganshi a Makka cikin ihrami bayan sun zo aikin haji. Shekaran Hajjatul Wada, sai suka ganshi kawai cikin ihrami. To shine suka nemi su nemi haƙƙin su a kansa. Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke Qur'ani yana kare wa kafiri az-zalimi, kafiri wanda ya cuci musulmai, aka sauke al-Qur'ani ana kare mashi haƙƙin sa. Wala amin al-baitul harama, duk da kai ka san cewa abin da suke yi shirka suka zo yi, amma Allah yake duk da haka dai yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Tunda dai su a wajensu a irin yanda suka fahimci Allah, a irin yanda suke tasawurin Allah, sun zo ne wai suna neman wani falala daga Allah, suna neman yarda, to ku kyale su. Kada ku yi ta'addanci a kansu. Wa idza halaltum fasbadu, amma idan kuka yi tahallul, watan kuka fita daga ihrami, to daga nan shikenan abin da aka haramta muku mu'akkatan. To ba laifi, wato shi yasa duk in kaga hani ghaiyi a Qur'ani, kada ku yi abu kaza har zuwa lokaci kaza, daga lokaci kaza za ku iya yi. To malamai suka ce duk inda kaga wannan, to umurnin ku yi din ba umurni na wajabtawa bane, umurni na ibaha ne. Ana nufin to ba laifi za ku iya yi. Wa idza halaltum fastadu, idan kuka yi tahallul za ku iya, ba ku yi. Dan in ba haka ba, in zaka fassara shi a umurni na wajabtawa, to shikenan zai zama dole kowa in yayi tahallul kuma sai yayi farauta. Kaga ba abin da Qur'ani yake nufi ba kenan. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu. Kada la yajrimannakum yana da ma'ana biyu. Za mu ga la yajrimannakum a gaba da wani ma'ana daban. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala, kaga a ce ala Allah. Masanan larabci sun gane abin da yasa nayi wannan waqfa din. Ala Allah ta'dil nan kuma la yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum al masjidil harami an ta'tadu. To saboda nan wajen la yajrimannakum yana nufin la yahmilannakum, kada ya sanya ku, kada kasancewan wai shi bai kyautata mana ba, shi ba shi da kirki, shi maƙiyinmu ne, kada ya sa shi kuma ku munanta masa. Domin kyautatawanku dan Allah kuke yi ba dan shi ba. Tunda dan Allah kuke yi, ko da ya kyautata ko ya munanta, kai wajibinka ne ka kyautata. So aka dan wai sun hana ku shiga ɗakin Ka'aba a wancan shekaran da kuka zo, a shekaran sulhul Hudaybiyya. To kada yanzu dan kun sami dama shekaran fathu Makka, domin zai yi shekaran fathu Makka ake nufi, ko da yake shekaran fathu Makka ba hajji aka yi ba, zai yi shekaran Hajjatul Wada ne. Domin a aya ɗaya, ayar da take gaban wannan ayar, an kawo al-yawma guda biyu. Al-yawma ɗaya yana nufin ranar fatu Makkata, al-yawma ɗaya yana nufin ranar Hajjatul Wada. Ko al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni, ranar fatu Makka. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, ranar Hajjatul Wada. Aya ɗaya ne waje ɗaya ne, al-yawma al-yawma aka ce, amma tsakanin su shekara biyu. So da haka dole sai mutum ya je wajen malami, sannan zai bambance masa wannan wace rana ce, wannan wace rana ce, me yasa aka sanya wannan ranar aka kira ta al-yawma, aka sanya wancan rana aka kira ta al-yawma. To haka nan wajen an saddukum yawmal Hudaybiyya an ta'tadu, cewa to tunda sun hana mu dama to mu ma yanzu mun sami dama dan haka zamu maganin su maimakon wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koma amintar da wanda suka jibinta da su ma ba su kansu ba wanda ya jingina da su ma ya aminta ina fatan an fahimta ko man dakhala baita abi sufyan sara amina wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ba shi ya hana a shiga Makkah fa a lokacin su ne wanda suka hana din amma yanzu sai ga su lokacin da musulmai suka sami dama a ce an kore su an raba su daga to wannan shine musulunci ba wai kawai laƙabi da sunaye sunaye mun je da sunaye wannan Abdullahi wannan Abdulrahman wannan suna ne kuma lalle musulunci ne amma ainihin musulunci in ana maganar zamantakewa to ana nufin mu'amalar musulunci ne ana nufin sifofin musulunci ne sunanka na musulunci ba yadda wani ma'ana idan baka dauki mu'amalar musulunci ba a cikin maganar zamantakewa tsakaninka da waninka ko menene sunanka na Abdullahi zai amfana ko zai rasar ko zai karar abinda zai rasar ko zai kara shine daukan sifofin musulmi abinda zai rasar shine rasar da sifofin musulmi to waɗannan sune sifofin musulmi ɗan uwa to da haka ba wai kawai mai ta murna cewa dan uwan mu musulmi ya ci zabe ko ko a mu musulmi muke duka abu mai kyau ne to amma mu kara wucewa daga wannan wajen zuwa sauke kuma halayen musulunci a ɗabi'un mu in ba haka ba za mu zalunci musulunci ta hanyar da muke zaton muna hidimta wa musulunci to za a rika daurawa musulunci laifin mu za mu ja a rika daurawa musulunci laifin mu mu yi abu a ce musulunci ne yayi to sai haka dole mu kula da wannan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ولا تعاونوا على الاثم والعدوان كوي تيمكيكينيا ga juna akan biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan tsoran Allah subhanahu wa ta'ala ku taimaki juna akan biyayya ga Allah akan ku taimaki juna akan aikin alkhairi karka taimaki juna akan sharri karka taimaki juna akan mugunta karka taimaki dan uwanka sai za da aka ce unsur akhaka zaliman aw mazluman sai ka ce ato hadal mazlum kuma balu zalim kaifa nansuruhu yace bikaffihi anil zulm idan ya zama zaka taimaki juna tsakaninka da musulmi dan uwanka wanda ya zalunci to taimakonka da shi zai zama ta hanyar hana shi zalunci wannan akwai bayanai masu yawa ita su ma karkashin su in Allah ya yarda mun sami lokaci zamu ƙara bayani wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan kada ku taimakekeniya akan saban Allah kada ku taimakekeniya akan ta'addanci akan cutar da wani kada ku taraya mutuna fa duka wannan ana magana ne akan fa wani kafiri wanda ya cuci musulmi wani kafiri wanda ya cuci musulmai a Madina suka same shi anan akan shi ne ake cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan kuma aka ƙara tsoratar da mu a ƙarshe aka ce ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne wai fa duk tsoratar da mu ake yi akan kada mu cutar da wani kafiri wanda ya cutar da mu a baya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ganewa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karanta ya sa muna zama masu jin magana da bin mafi alkhairinsa har tambayoyi sun fara zuwa za mu amsa guda biyu ko uku duk da ya kamata dai a sami lokaci a duba tukuna amma dai yawancin tambayoyi na gaggawa ne don haka kuma ba matsaloli ne masu wahala ba wannan ya ce mutum ne me yake wajen me yafi dacewa wajen mai bin liman sallan tarawih ya bi shi har shafa'i da wutri ko ya bari daga baya yayin shafa'i da wutri a gida tunda yana sallah da daddare indai ya tabbatar yana sallah da daddare to ba zai yi shafa'i da wutri ba zai bi tarawih shikenan in ya je gida ya kare sallolin daren sa to sai wutri sai kuma ya raka a daya wanda za ta zama masa wutri amma koda ya bi liman din shafa'i da wutri ba komai ba zai hana shi sallolin daren sa ba malamai suna da kauli biyu a nan wajen wasu suka ce to idan haka ya faru to sai ya kara raka'a daya in ya tashi zai qiyamul layl din sai ya kara raka'a daya in yi wannan raka'a ɗayan da niyan ya mai da wutrin shi na ƙarshe raka'a biyu saboda salatul layli masna masna ya mai da wutrin shi na ƙarshe raka'a biyu kenan to shikenan sai ya ci gaba ya tar raka'a biyu gurgurdan abin da zai iya in ya gama sai ya ƙara yin wutri wasu ka ce a'a ba sai yayi haka ba kawai yayi shafa'i gaba daya misali tunda ya riga yayi tare da liman raka'a 13 misali to yanzu yazo yana son ya kiyamul layl to sai raka'a 20 in yayi raka'a 20 in aka hada wanda yayi tare da liman da wanda ya hada yanzu sun zama 33 har yanzu dai yayi bacci a wutri to amma dai wannan kaulin na farko shine yafi dacewa saboda ya zama fal yakun akhir salatihi witra ya zama karshen abin da zai yi na sallah a raka'a daya ne ya ce da Allah wace sura ce aka halatta jifan bazawari mazina ce a suratul mansuha wannan shararriyar aya ce ashaihu wa shaihu hatu farjumuhu ma idza zana wannan ce idan Allah ya mutun arziki da ya gina masallaci da kuma ya ciyar kuma ya dauki nauyin scholarship din karatun yara wanda yafi muhimmanci yayi duka mana kai kuwa sai yayi duka me zai hana shi yin duka inda yana da hali shi ba a cewa mutlakan abu kaza yafi kaza muhimmanci sai gurgurdan halin da ake ciki inda misali an zo wani gari ga waqi'in su halin da suke ciki sai a ce to a wannan yanayin wanne yafi to sai ai hukunci amma a haka bai kamata mutum ya saurin hukunci ba saboda zai yoyu masallaci ya zama shine abin da aka fi bukata a wannan wajen kuma ka san dai masallaci dakin Allah ne shu'ira ne min sha'irillah alama ce daga alamomin Allah to bai kamata mu zama muna discouraging mutane daga gina masallaci ba shajja'a mutane su sponsoring al'umma su dauki nauyin scholarship su ba mutane abinci ba yadda alaka da gina masallaci da abin da ya kamata su bari ba gina masallaci bane gina gidaje ne na alfahari wanda ba su bukata da wato kashe kudi a abubuwa da ba a bukata shi ya kamata a ce wanne za a abin da za a bari ba gina masallaci ban san ko an fahimta ba gina masallaci kar a bar gina masallaci a gina masallaci kuma a inganta masallaci kuma a kyautata amfana da masallaci har yanzu muna bukatan masallatai cewa masallatai sun mana yawa ba gaskiya bane har yanzu muna bukatan karin masallatai amma abin da ya mana karanci shine kyautata amfana da masallaci masallatan mu nawa ne muka maida su makarantu yaran mu kanana na karatu a ciki da safe matan aure na shiga bayan su manya na shiga da yamma ana karanta ina yawan fada wa ƴan uwa na je Sudan na je wani masallaci na manta sunan masallacin amma masallaci ne kusa da makarantan dalibai na ga mai masallacin masallaci ne bai fi wato 1 bisa 20 kila na wannan masallacin ba amma a masallacin ana diploma courses guda 150 diploma programs daban-daban 150 mutum zai samu iya samun certificate 150 a mabambantan disciplines a wannan masallacin kuma nan ne makaranta nan ake komai ga azuzuwa nan a sama duk lokacin da ba lokacin sallah ba to lokacin karatu ne sai dai cikin dare in za a huta waɗannan masu karatun suna yi an jima waɗannan suna yi ma'ana ana kyautata amfana da masallaci wannan shine abin da ya kamata mu shajja'a mutanen mu akai amma ba cewa a daina gina ba a'a a gina kuma a kula da su a kyautata kulawa ba kulawa ta hanyar kulawa da shimfiɗu da fitillu kadai ba su ma kyautatawa ne muhimmai to amma ƙari kuma kyautatawa ta hanyar raya su da yin abin da ya wajaba a rika yi a cikin su wannan yana tana tambaya akan mace wanda take cikin jini wato bata da tsarki za ta iya zuwa ta zauna a masallaci domin sauraron karatu kadai ba dan ibada ba a to wato a idan ba ta da inda za ta zauna
sai cikin masallacin kuma ba nafila za ta yi ba saboda masallaci yana da sharuɗ ba to amma in ya zama a matsayin makaranta ne da su to babu laifi amma dai da yake ka san akwai banci tsakanin hukuncin mai janaba da hukuncin mai jinin haiba inna haibataki laysat fi yadiki ko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa iyalinsa lokacin da yace ta miƙo masa wani abu yana tambayan hukuncin mace take ta ratsa mutum yana cikin sallah nana Aisha ta tsananta magana akan wannan wanda suka kawo wannan hadisin cewa mace da kare suna karya sallah dalilin haka ne ma ta kawo hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah ita tana kwance mu'taridatan baina yadayhi idan zai yi sujada ya daga kafanta yayi sujada in ya taso daga sujada ya mayar mata da kafanta ma'ana dai tana ma mu'tarida ba ma magana ce ratsawa kawai ba wannan ya tambaye menene hukuncin referral bonus a musulunci idan abin da na sani na fahimta ne kaman ka tallata ma wasu wani abu dalilin wannan tallatawan sai su baka wani abu saboda tallan da kai masu ina ganin nau'i ne kawai na dillanci ina zato amma in ban fahimta ba ba laifi a ƙara fahimtar da ni sai a amsa daga baya da kyau insha Allah wannan neman addu'a ne insha Allah yana neman addu'a daga ɗan uwa gaba ɗaya to lokaci ya tafi sosai zamu hakura insha Allah ragowar tambayoyin sai gobe Allah subhanahu wataala ya karba mana Allah ya taimake mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin